نستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sannunmu da saduwa a wannan majalisi mai tarin albarka bayan hutu na kusan kwana 60 da muka yi, ya kuma cikin ikon Allah ga ya mun sake dawowa domin ci gaba da wannan karatu wanda muke yi a cikin wannan littafi mai tarin albarka al-usulus salata. Idan dai ba ku manta ba, littafi ya tattaru ne akan asalai guda uku da yake wajibi akan kowane mutum ya sani, ba a ɗauke ma wani ba daga cikin musulmi ilimin waɗannan asalai guda uku, saboda su ne asali wanda idan mutum ya mutu Allah zai masa tambaya a kai. Asali ne guda uku. Asali na farko imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda mun riga mun yi dogon sharhi a kansa, shi ne kalimatul tauhid wanda ta kunshi wato tabbatar da uluhiyar Ubangiji tare da rububiyarsa da sunayensa da siffofinsa, sannan kuma da yin imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To mun yi dogon sharhi a kan wannan har muka zo asali na biyu, wanda shi wannan asali na biyu shi ne addinin musulunci. To shi kuma addinin musulunci malam yake cewa yana da martabobi guda uku. Martaba ta farko ita ce al-islam, martaba ta biyu ita ce al-iman, martaba ta uku ita ce al-insan. Mala a cikin littafin sai ya ce kowace martaba guda ɗaya tana da rukuni. Da aka ce al-islam, musulunci, to yana da rukunansa. Rukunai ne guda biyar: sallah, azumi, zakka, aikin haji. Sannan sai malam islam ya ce daga nan kuma sai rukuni na biyu shi ne ainihin wato al-iman. To al-iman ma yana da rukunai guda shida. To waɗannan rukunai guda shida a cikinsu ne muke yin karatu. Rukuni na farko shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne rukuni na farko. Mutum ya yi imani da tabbatuwar Allah, ya yi imani cewa akwai Allah, wannan mun riga mun yi dogon sharhi a kansa. Rukuni na biyu daga cikin waɗannan rukunai shi ne malam yake cewa shi ne wato yin imani da ainihin littattafan Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka, cewa Allah ya saukar da littattafai. Afwan, rukuni na biyu malam yake shi ne yin imani da mala’ikun Allah. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana da mala’iku da ya halitta don su masa aiki, bi ma'ana don su masa bauta, ba wai don su taimaki Allah ba, ba wai don su zama su ne mataimakon Allah ba. Wannan ma mun yi dogon sharhi a kansa, cewa mala'iku halitta ne daga cikin halittar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka, sai dai su siffa halitta su ba irin siffa ce ta ɗan adam ba. Ba sa ci, ba sa sha, ba maza a cikinsu, ba kuma mata ba ne ba. Amma wajibi ne mu yi imani cewa akwai su. Wannan mun yi dogon sharhi a kai, wanda kuma a nan ne muka dasa aya, watan azumin Ramadan ya zo, wanda muka dakatar sai yau kuma za mu ci gaba da rukuni na uku. Rukuni na uku daga cikin rukunai waɗanda suke na imani, kamar yadda malam ya lissafa su a cikin littafin sa al-usulus salasa, shi ne malam ya ce shi ne yana daga cikin rukunan musulunci al-imani bil kitab, wanda afwan shi ma mun yi magana a kansa. cewa ubangiji magwayi da dukkan yana da littattafai wanda ya saukar daga sama kuma wajibi ne mutum ya yi imani da su sai rukuni na hudu wanda shine akan sa zamu tashi shine rukunin imani da manzanni ubangiji magwayi da dukkan ya aika manzanni to wannan wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa Allah ta'ala ya aiko manzanni don su zanto su ne tsani wanda za su hada bayi da ubangijin da ya halice su shine malai yake cewa to ne menene ma'anan manzanni kalma ar-rusul jam'i ne idan ana son a mai da shi mufradi sai a ce ar-rasul rasulun idan ya zama jam'i sai ya zama ar-rusul manzanni to shine malai yake cewa ubangiji magwayi da daukaka ya sanya imani da manzanni ya zanto rukuni ne daga cikin rukunnan tauhidi wanda suke tabbatar da kadaitaka Allah subhanahu wata'ala da bauta sai malai yake cewa abinda yake nufi da manzo shine ma'anarsa ta larabci abinda ake nufi da ita ana nufin dan aiki wato wanda za a aike shi daga wani wuri zuwa wani wuri ko ya kai sako daga na magana ne ko na aiki ne wannan shi ake kira ar-rasul wato manzo to amma idan aka ce ma'anarsa ta lugha ma'anarsa ta larabci abinda ake nufi da shi shine wani mutum daga cikin bayan Allah wanda Allah ta'ala ya zaba da ya zabe shi sai ya turo shi zuwa ga ƴan adam tare da littafi wanda zai ke bi ya zanto shine tsarin da Allah yake so a bautata masa shine malai yake cewa asalin ar-rasul wato ubangiji magwayi da daukaka yana da manzanni kala guda biyu manzanni a cikin mala'iku da kuma manzanni a cikin ƴan adam malam alan yake cewa war rusulullah in an ce wannan kalma ta ar-rasulu ko ar-rusulu malam yake cewa taratan yuradu bihal mala'ika wani lokaci abinda ake nufi da ita ana nufin mala'ika wa taratun yuradu bihal anbiya wani lokaci kuma abinda ake nufi sune annabawa mutane so ubangiji yana da manzanni kala biyu akwai manzanninsa a cikin mala'iku akwai manzanninsa kuma a cikin mutane Allah ta'ala ya yi amfani da kalma ar-rusul a cikin alqur'ani wani lokaci tana nufin mala'ika wani lokaci kuma tana nufin wani zaɓaɓɓe daga cikin bayan Allah ƴan adam misali inda Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karimun wa innahu laqawlu rasulin karimin anan abinda kalma ar-rasul take nufi tana nufin mala'ika din yace wa innahu laqawlun lalle shi alqur'ani magana ce sako ne daga Allah ya turo wa rasulin wani manzo karimin wanda yake mai karamci shine mala'ika jibril wato sakon da Allah ya turo mala'ika jibril zuwa ga sauran annabawa wannan magana ce wanda take mai karfi to kaga anan kalma ar-rasul tana nufin al-mala'ika haka fadin Allah ta'ala da yake wa ma muhammadun illa rasulun anan kalmar rusul abinda take ar-rasulu abinda take nufi ana nufin mutum shine annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin anan kalmal al-mursalina abinda take nufi kan adam manzanni zababbu wanda Allah ya zaba daga cikin ƴan adam sai ya ba su manzanci yace to hakika ba ma aiko manzannin mu da sai dai suna zuwa da al'amura ne guda biyu abu na farko al-munziri su masu gargadi ne cewa idan ba a yi imani ba akwai azaba ga radadi mubashirin sannan kuma su masu bishara ne gawa ga waɗanda suka yi imani Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka yayi ta faɗa a cikin Alƙur'ani wato lokacin kalma ar-rasul ta zanto ana nufin mala'ika wani lokaci ta zanto ana nufin dan adam kuma fadin Allah ta'ala da yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas anan ta hada kalma ar-rasul ta shafi mala'ika ta shafi dan adam Allah shike zabe daga cikin wa daga cikin mala'iku sai ya aiko shi da me da manzanci zuwa ga mutane haka Allah yake zabe a cikin mutane sai ya turo ma mala'ika da me da sakon Allah shi kuma annabin sai ya kisar da wannan sakon zuwa ga mutane Ubangiji mabawaye da daukaka haka ya faɗa a wata sura yake cewa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rusulu sai yace kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku taron manzanni ku ci daga abu mai daɗi na halal at-tayyib ana nufin abinci na halal sai Allah yace wa'malu salihan sannan ku yi aiki na ƙwarai anan kalma ar-rasul tana nufin manzanni mutane ba mala'iku ba an fahimci wannan to haka ubangiji mabawaye da daukaka ya labarta mana haka kuma sanannen abu ne dama a cikin duka halittar da Allah ya halitta ubangiji ya yi zabe wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijinka ya halitta shine ke da haƙƙin ya halitta kuma shi ke da haƙƙin ya zabe abin da yake so a cikin halittarsa to shine sai Allah ya a cikin mala'iku ga baki daya da Allah ya halitta a cikin mala'iku sai ya zabe wane ne ya zaba shine mala'ika jibril a cikin ƴan adam da Allah ya halicci ƴan adam gabaki daya sai ya zabe a cikin su waye ya zaba sune manzanni da kuma annabawa a cikin ranaku Allah ya zabe da ya zabe me ya zaba cikin kwanaki guda bakwai da muke da su sai Allah ya zabi ranar juma'a a cikin watanni Allah ya zabe da ya zabe sai ya zabi me watan ramadan a cikin darasi na shekara gaba daya da Allah ya tashi yin zabe sai ya zabi daren Lailatul Qadri a cikin kwanakin shekara gaba daya Allah ya zabe da ya zabe sai ya zabi kwanaki da dararraki guda goma na farkon watan Zulhijja su ne suka fi kowaɗanne kwanaki a cikin kwanakin shekara da muke da su 360 da wani abu ina fata kun fahimta a cikin duk abin da Allah ya halitta to Allah ya yi zabe a ciki to ubangiji da ya halicci ƴan adam sai ya zabi waɗansu ya ce su ne manzanni saboda me ubangiji mabawaye da daukaka ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijinka shi ke halitta kuma shi ke yin zabe Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ubangiji shi ne mafi sani dangane da inda ya dace ya aje manzancinsa wato ubangiji ya fi kowa sanin wane ne ya kamata ya zaba daga cikin ƴan adam sai ya bashi annabta ko kuma ya hada masa annabta da ko manzanci wa innahum indana laminal mustafainal akhyar Allah yace lallai wa innahum su annabawan nan da manzanni Allah yace indana a wajenmu lamina al-mustaqi suna daga cikin zababbun halittun al-akhyar waɗanda suke zababbun zababbu mu ne muka zabe su ina fata na fahimta shi yasa kuma Allah ta'ala yake to duk wanda ya bi waɗannan manzannin ga annabawan to ranar tashin kiyama yana tare da su wa man yuti illaha wa rasulahu dukkan wanda ya biyayya ga Allah yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, to shi kam yana tare da wadanda Allah ya ni'ima akan su, minan nabiyina, karan farko kenan na annabawa, wa shuhada, da kuma wadanda suke shahidai, wa siddiqina wa shuhada, wato wadanda suke siddiqai da kuma shahidai, sai ce wa salihina, da kuma nagartattun bayi, sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, yayi kyau ya zanto kai abota da annabawa, ya ce a aljanna kuna tare da annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai, wannan abota ta yi kyau. Ina fata kuna fahimta. To abinda muke son, nake son in kai a gare shi, ashe kenan daraja annabta da darajar manzanci, wannan ba yawan ibada ne ke sa mutum ya same ta ba. Kun fahimci wannan? Annabta da manzanci, wannan ba yawan ibada ba ne ke sa mutum ya same ta, sannan kuma ba gadonta ake yi ba. A Ubangiji ne ke zaɓen wanda yake so a cikin bayansa, sai ya ba shi annabta. Wannan sai ya zanto ashe annabta ba a gadanta, sannan kuma ba a samunta da yawan ibada. Zaɓi ne nawa? Zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa za mu ga hatta da kafiran Makka suke yin goli wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, dan me ba a saukar da wannan alqurani ba ga wani mutum wanda yake babba daga cikin manyan alqaryoyin mu guda biyu, suna nufin Makka da kuma Taif. Su suka ce ai inda annabtar ta gaskiya ce, to za a zaɓi waɗansu mashahuran mutane a cikin manyan birane guda biyu a wancan lokacin, Makka da Taif. Makka suna nufin kama a zaɓi su Walid bin Mughira, saboda mutum ne wanda yake shahararre a lokacin jahiliya, shahararsa ta bunƙasa, sannan ga shi da kuɗi, sannan ga shi da ‘ya’ya, sannan ga shi kuma ya iya magana. Kaga su Khalid bin Walid duk ‘ya’yansa ne, shahararren mai kuɗi ne, sannan shahararren attajiri ne, bayan haka kuma gashi ya iya magana, gashi ya yi yawo a kasannin duniya da yawa. To sai suke ganin ayya in dai annabta ta gaskiya ce, shi ya kamata a ba. Ko kuma a je Taif a ɗauko Abi Mas'ud as-Saqafi, shi ma a can wani babban mutum ne mai daraja a lokacin jahiliya, mai kuɗi, sannan ga sarauta, sannan kuma ga kyau. Suka ce ai in dai annabtar da ta gaskiya ce, to cikin mutanen nan guda biyu za a ɗauki ɗaya sai a ba shi annabta. Kaga so a tunaninsu shi ne me annabi dole ya zanto ya fi kowa kuɗi, ko ya fi kowa matsayi, ko kuma ya fi kowa iya magana, ko ya fito daga gidajen masu daraja. So a tunaninsu kenan, tunani irin na ɗan adam. Sai Allah ya tambaye su ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan fikriya wa rahmat rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, sune ke raba falalar ubangijinka, da za su ce sai wanda suke tunani shi ne zai zama annabi, mu ɗauka mu ba wanda a'a. Allah ya ce mu ne ke raba falala, mu ke bayar da ita zuwa ga wanda muke so. To wannan aƙidar ɗan adam kenan. Shi yasa koda a yau idan kai ilimi in kai fice, to waɗanda suka san asalinka sai su rika tunanin to ai gidansu kuma ba malami. Haka idan kai kuɗi, kuɗin suka shahara, sai a rika cewa Allah sarki, kaga gidansu ba a san su da dukiya ba, amma kuma gashi ya zama mai dukiya. Haka in a yau ka zama mai mulki, ka sa an yi siyasa, ka ci zaɓe, kanka ga ka akan babbar kujera, wanda suka gaji mulki da komai idan sun zo suna a ƙasa, sai kai ne akan kujera, sai ta mamaki, ta abun mamaki. dan talaka gashi ya zama sarki ya zama shugaba to wannan duka falalar Allah ne Allah yana son ya gode cewa shine Allah duk wanda ba shi ba baya iya yin komai amma a tunanin dan adam yana tunanin dole zabaɓɓe in Allah zai yi zabi ya zabi wanda yafi kowa to shi kuma Allah ba haka yake ba idan kun tuna mutanen bani Isra'ila da Allah ya ba mu kisa su a cikin suratul Baqara sun ma abinda suka yi tunani ke sun taru suka je wajen manzon suka ce suna son a ga a sa musu shugaba za su yaki Allah ya ce a Allah ya ce a in an sa musu shugaba fa in suke tawaye ba su masa biyayya ba to azaba za ta zo hal asaitum idan ba muka zaba muku shugaba ba ku imani da shi ba to matsala ne suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abana'ina dan me ba za mu yaki ba an fitar da mu an kore mu a karshe sai Allah ya ce to inna Allah astafa lakum talut malikan Allah ya zaba muku wani mutum da ake kira talut ya zanto shine shugaba a cikin ku ku ji kuma ku yi masa biyayya shi kuma talut a lokacin ba kowa bane wasu malaman tafsiri ma suka ce irin masu moyen nan ne masu sai da ruwa ana ganin su kaskantacce wulakantacce a cikin gari ga iyakar su ƙarshen talauci da babu a ce to sai ka sai da ruwa za ka bu irin na da kuma ba irin na yanzu ba da za ka zauna kana zuba wa mutane a wancan lokacin ɗaukowa za ka yi a kakana za ka yi a ƙarshe kuwa zai suke tawaye sai Allah ya kunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal Allah yake inna Allah safahu alaikum wa zadahu basatan fil ilm wal jism Allah dai shi ya zaka duk da cewa ku ne masu arzikin shi baya ga arzikin to Allah dai shi ya zaba duk da cewa ku ne masu daraja shi baya da daraja to Allah dai shi ya zaba saboda me wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ina fata kuna fahimta to shine wannan nukuda duka abinda nake so in kai zuwa gare ta shine annabta zabi ne na Allah to duk wanda Allah ya zaba kuma to wajibi ne bayi kuma su sallama masa ina fata kuna fahimta ku fahimci wannan nukudar duk wanda aka ce Allah ya zabe shi ya fifita shi da wata daraja to kai da baka samu wannan daraja ba to wajibi ne ka sallama mazaɓin Allah ina fata kun fahimta kafin mu je kan annabawa duk wanda Allah ya zaɓa yace shine shugaba to wajibi ne kai masa da'a ina fata ana fahimta ko da kuwa shugaban nan azzalimi ne kuna fahimta na wannan magana watakila za ta zama tana da nauyi ko da shugaban azzalimi ne in dai aka ce wannan shugaba to wajibi ne ka yi masa da'a saboda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutane su zauna ƙarƙashin jagorancin azzalimi tsawon shekara 40 yana matsayin shugaba azzalimi yace to shi yafi alkhairi a bisa su yi 24 hours babu shugabanci kun bayyanci wannan yanzu yau duk wanda aka ɗaga sunan ɗan sanda a Najeriya me yake cewa za a ce in dai kana neman cin hanci to ka je wajen police ba haka muke cewa ba to wallahi da za a ce yau ɗin nan da muke maganan nan babu ƴan sanda a cikin garin nan a ce za su yi yajin aikin 24 hours ba ɗan sanda wallahi in kai wasa matarka ba matarka ba ce ba don dama wani yana jin haushin ka a wurin ka dukiyarka ba taka ba ce ba shagon ka za ka zo ka iske an falle shi ina fata kuna fahimta a shi kenan duk da muke gani cewa wato suna zalunci ko suna corruption a shi suna da amfani kenan to shi yasa malamai suka ce ko da azzalimi ne aka ce wannan shugaba ne to ka sallama masa kai masa biyayya aikinsa da yake na zalunci ko na kafirci wannan shi ne ba za ka yi ba don mutane su rayu a ƙarƙashin shugabanci na azzalimi shi yafi alkhairi a ce sun rayu a cikin wani yanayi wanda babu doka da oda a ciki. To haka idan ka taho, idan aka ce Allah ya zaɓi wani ya azurta shi, to kakai masa hasada. Roƙi Allah, tunda falalar daga wajen Allah take, roƙi Allah kai ma ya azurta ka. To haka in aka ce Allah ya fifita wani da ilimi, karka ce yaushe ilimin a gabanmu, yaro ɗan ƙarami ne rashin kunya. A'a, yadda je ka ka karɓi abin da yake na gaskiya a tattare da shi, abin da yake ba gaskiya ba ka aje masa kayansa. To in aka zo kan annabawa kuma, duk wanda aka ce annabi ne, to wannan wajibi ne ka yi imani da shi. Ƙaryata guda ɗaya daga cikin annabawa kamar ƙaryata su ne gabaki ɗaya. An fahimci wannan? So Ubangiji mabawayi da ɗaukaka haka ya zaɓi annabawa sai ya turo su. To cikin annabawan nan kuma da Allah ta'ala ya turo, kuma ya wajabta mana mai imani da su. Ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya ba mu labarin cewa ya aika annabawa da manzanni da yawa. A cikin Alƙur'ani Allah ta'ala ya ce rusulan mubashirina wa munziri, a wani surar ya ce rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasuhum alayka, yace manzanni ne waɗansu su mun baka labarin su a cikin littafi, waɗansu kuma ba mu baka labarin su ba, ya kai wannan farin jakada. Waɗannan annabawa gabaki ɗayansu Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya wajabta mana yin imani da su gabaki ɗaya, da waɗanda aka ba mu labari a cikin Alƙur'ani, da waɗanda ba a ba mu labari ba, dukkaninsu mu yarda cewa annabawa ne, zaɓi ne na Allah, kuma Allah ya turo su da annabta, Allah ya turo su da littafi don su shiryar da bayi gabaki ɗaya. Ina fata mun fahimta. To su kuma annabawan nan Ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya ba mu labarin cewa wato suna da yawa, kamar yadda aya ta ce wasu an ba da labari, wasu ba a ba da labari ba. Waɗanda aka ba mu labarin su a cikin Alƙur'ani duka guda 25 ne. A cikin aya guda ɗaya ko a cikin sura guda ɗaya Allah ya ambaci wato guda 18 a cikin suratu, wato a cikin suratul An'am. Tun daga fadin Allah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Idan ka lissafa nan zaka ga jerin annabawa guda 18. Sauran guda nawa? Sauran guda 7 kuma zaka same su a wata sura, cikin suratul anbiya da kuma ainihin cikin suratul sad, wato cikin suratul daud alaihi salatu wassalam. Waɗannan annabawa gabaki ɗayansu sun zo da abu guda ɗaya, saƙo guda ɗaya. Saƙon da Allah ya ba su guda ɗaya ne, amma yana kasuwa guda biyu. Saƙo na farko wanda annabawa suka zo da shi shine mai saƙon tauhidi. Duk annabawan Allah abinda suka zo da shi kenan saƙo guda ɗaya shine mai saƙon tauhidi. Menene tauhidi? Shine bautata ma Allah shi ɗaya, shike da haƙƙin a bautata masa. To amma kaifiyan yadda za a bautata ma Allah, to anan ne kuma suka sha bamban. Shi yasa inganta cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, wato annabi yake cewa mu taron annabawa dinuna wahidun, addinin mu guda ɗaya ne. Wa ummahatuna shatta, al'umman mu kuma daban-daban ne. Wato kowane annabi akwai al'ummar da aka tura shi zuwa wajenta, kowane manzo akwai al'ummar da aka tura shi zuwa gare ta, amma addinin fa guda ɗaya ne. Babu wani addini, babu wani manzo, in dai wannan annabi ne wanda Allah ya turo, wanda aka cike kuma turo annabawan da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam, to in dai annabi ne wanda Allah ya turo, addininsa guda ɗaya ne. Sai dai ɗan bogin annabi ne, irin su TV Joshua ko wannan katafaren arnan da ya mutu ba, kun je wai prophet ne ba. Ina fata labarinta. So in dai annabi ne wanda suka kare daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda suka karanta addini ne guda ɗaya, amma shari'ar su tana da bambanci kaifiyar yadda za a bautata mu Allah amma duk sun yi tarayya a cikin bautata mu Allah subhanahu wata'ala shi daya shi yasa Allah yake li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane ɗaya daga cikin su an sa masa shari'a in an ce shari'a ana nufin hanyar da zai bautata mu ubangijinsa wanda ta bambanta da ta dan uwansa annabin da ya gabace shi ko annabin da zai zo gaba bayan ya tafi ina fata ana fahimta amma sakon guda ɗaya ne ubangiji mabuwayi da daukaka abin da ya ambata mana kenan to su kuma waɗannan annabawan dukkanin su gabaki ɗaya ma'asumai ne ubangiji ya kare su ba sa saba ma Allah ko da sun yi tuntube to Allah baya barin su akan kuskuren yana ankarar da su daga baya kuma sai su dawo madaidai amma banda su duk wani wanda ba annabi ba zai iya yin daidai zai iya yin kuskure amma annabawan Allah da manzannin Allah ba sa yin kuskure ina fata ana fahimta akan same su su danyi tuntube wani lokaci to amma ba sa tabbatuwa akan wannan kuskuren sai Allah ya ankarar da su sun gane ina fata ana fahimta misali annabi Adam ai an ce masa kada ya ci bishiya amma kuma a ƙarshe ya ci bishiya fa azallahu ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi amma ba inisa ba adam ya fahimci lalle yayi kuskure sai yace fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai ina fata an fahimta annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga yayi kisan kai Allah yake wa qatalta nafsan min al-khubbi balajainaka wa fattannaka futulan bayan ya kace ran yace rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli sai Allah yake fa ghafara lahu sai muka gafarta masa annabi yunus yayi hijira ba tare da Allah ya ce yayi ba a karshe sai ya gane ai yayi kuskure ya fita gari ba da izinin Allah ba fa zanna Allah na qadira alaihi fanada fi dhulumat أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله فكشفنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد إن فتعالى فإنت هكذا إذا كذوب النبي إيسى قامت أن يسير كيش سنة وشيء الله نشيد ما هي بيرزا abunda bai karanta ba a rayuwarsa bai taba cewa shi dai ne daga cikin alloli wai Allah uku ne shi dai ne daga cikin bai taba ba asali abunda ya karanta shi ne musulunci gaya nan mabiyansa suka ce ya Isa ibn Maryam ya kai nanu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna muslimuna ko kristiya a muslimun ina fata kuna fahimta to shi da kansa in kiyama ta tsaya Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nas tattakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ina fata ana fahimta wato kenan ko da sun danyi wani kuskure to ubangiji mabuwayi da daukaka zai ankarar da su su gane kuskuren sai kuma ubangiji ya yafe musu ba zai basu su mutu akan kuskuren ba ina fata an fahimta to annabawa masumai to dukkan waɗannan annabawa kamar yadda muka ambata cewa ubangiji mabuwayi da daukaka ya turo su zuwa ga mutane daban-daban to wane ne annabi kuma wane ne manzo saboda ofisoshi ne guda biyu martaba ce guda biyu martaba ta farko ita ce annabi martaba ta biyu ita ce ka zama manzo to malamai suka ce in an ce annabi abinda ake nufi da shi magana wanda take zafaffiya kamar yadda Imamu Alusi ya faɗa a cikin littafin sa Ruhul Ma'ani wato tafsirinsa wanda yake mai girma suka ce abinda ake nufi da shi annabi a manzo bambancin su da annabi suka ce man jama'a ila al-mu'jazati al-kitabi al-munazzal alayhi wan nabiyyi ghayra rasul man lam yanzil alayhi kitabun wa innama umira an yad'u an-nasu ila shari'ati man qablahu ila shari'ati man qablahu suka ce wanda ake kira manzo, wanda ake kira manzo shine wanda aka bashi littafi, sannan aka tura shi zuwa ga mutanen da suka saba masa akan aqida. Kun fahimta? An saukan masa da littafi daga sama ta hanyar Jibril, sai aka ce ya je ya kira waɗansu mutane waɗanda ya saba masu akan tauhidi, wato ya kira Yesu zuwa gami bauta Allah shi kadai. To wannan shi ake kira manzo. Amma an ce annabi shine mutumin da aka saukan masa da shari'a, ko aka ce ya ɗauki wannan littafin na annabin da ya gabace shi ya jaddada karantarwarsa zuwa ga waɗansu mutane waɗanda dama akwai karantarwar amma kuma ta riga ta tsufa, sai aka jirkita karantarwar. Wasu na bautata ma Allah, wasu na bautata ma wani abu wanda ba Allah ba, to sai a turo annabi a cikinsu a ce ya ɗauki wannan shari'ar ya jaddada ta. Mala'ika yake zuwan masa da sako zuwa ga mutanen da dama sun yi tarayya a cikin wannan addini, sai dai sun gurɓata tafiyar da annabin ya karantar bayan tafiyar annabi. Ina fata kun fahimci bambanci. To wani daga cikin waɗanda Allah ya zaɓa zai iya zama annabi sannan ya zama manzo. Sai ka zama annabi sannan ka zama manzo. Shi yasa ga Allah ya tashi kulli layin annabta gaba ɗaya, sai ya rufe annabtaka, sai ya rufe cewa babu sauran wani annabi, amma bai ce babu sauran wani manzo ba. Saboda me? Saboda ba ka zama manzo sai ka zama annabi. To in an kulla annabta kenan an kulla manzanci. Ina fata ana fahimta. Dan ba za ka zama manzo ba dole sai ka zama annabi. Shi yasa da yake ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, sai yace walakin rasulullah, sai yace wa kataman nabiyina, bai ce wa kataman mursalina ba. Ina fata kuna fahimta. Shi annabi Muhammad bai zanto ba, ba ɗaya bai zanto uba daga cikin ɗaya daga cikin mazajenku ba, domin duk ‘ya’yansa sun koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam, ‘ya’yansa maza duk sun rasu. Sai ce walakin rasulullah, sai dai shi ma’aikin Allah ne. Sai ce wa kataman nabiyina, kuma shugabancin annabawa. Babu sauran wani annabi bayan zuwan. To tunda babu sauran wani annabi, babu sauran kuma wani manzo. Ina fata ana fahimta. Allah ya cika manzanci gare shi subhanahu wa ta'ala, cewa shi kadai ne babu sauran wani annabi wanda zai zo. Duk wanda ya yi da'awar annabta a yau to dan bogi. Allah sarki Robert Mugabe, waɗanda ke bi na a cikin shafi na sun ga wani quotation da Robert Mugabe, kaga arne ne. Amma yana da wisdom, yana da hikima cikin wasu maganganunsa. Yana a wuta, ko shakka babu, arne mai tantan ba shakka. Ya ce abin mamaki shi ne a Afirka, ya ce za ka ga mutane sun yi karatu, waɗanda suka fita da first class, waɗanda suka tsere ma kowa in an je digiri su ne masu first class. Yace to su ne za ka zo a cikin Afirka ka iske cewa bayan sun gama karatun ba a maida su komai ba. Duba duk wani wanda kuke firamare da sakandare da yake yin na ɗaya, yau ina yake? Duba kuma duk wani wanda ya fita da first class in ka san shi, dubi matsayinsa, in ba za a kai ba yana classroom, yana koyarwa. Yace to waɗanda suka fita da second class su kuma, wato daraja ta biyu kenan, yace to su kuma su ne suka zo suka zama 'yan siyasa, sai suka karɓe shugabanci. Amma da duk waɗancan da ke da matakin farko ɗin, yace su ne ya kamata su zama shugabannin,
dan suke da kokolwa da hangen nesa wadannan na bayan su sai suka kalba siyasa yace to wadanda suka samu third class masu daraja ta uku sai suka zama yan sanda da sojoji sai suke controlling din kuma yan siyasa ina ko sai kula mai ja yace to abin ta kai ce abin da yafi wannan ban mamaki shine wanda bai yi makaranta ba bai je ko ina ba ba san sa da ilimi ba yace sai suka zama su ne annabawa a Afirka suka zama kuma su ne matsafa sai yan siyasan da masu ilimin da sojojin kuma suka zo suke ta bin waɗannan waɗanda ba su yi karatun ba magana ce ta hikima ne kuma in ka duba haka hotonmu yake na suka duba TV je shi waɗannan abinda ake masa in ka duba condolence waɗanda ke aikawa da ta'aziyya kada ba wasu gurɓatattun yan siyasan musulma sun yadda da annabi ne fa a cikin condolence suna rubuta prophet musulmi daga arewa to duk wani wanda zai da'awar annabta a yau to dan bogi ne ba annabin gaskiya ba ne matsayin su tsaye da sulaiku da musailamatul kazzab annabawa sun kare daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma manzannin ma sun kare ga baki daya to su waɗannan annabawa da muka ce da annabawa da manzanni office wanda yake kololuwar daraja shine ka zama annabi kuma ka zama manzo manzannin su ba su da yawa akwai hadisin da yake cewa su 300 ne da 14 wasu malamai sun inganta hadisin wasu kuma ba su inganta shi ba amma annabawan fa wannan suna da yawa musamman a cikin bani Isra'ila shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin sahihul bukhari da muslim daga hadisin abi huraira yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala kanat banu isra'ila tasufuhum al anbiya bani isra'ila wato sune kabilar yahudu da nasara sun kasance an yi annabawa dayawa a cikin su to annabawan su sune shuwagabannin su dama abinda aka sani kenan a asali duk annabi shine shugaban al'ummarsa ina fata an fahimta sai manzo Allah yace to su bani Isra'ila sun kasance annabawa sune jagororin su kullama halaka nabiyyun duk lokacin da aka ce wani annabi ya mutu khalafahu nabiyyun sai a sake turo wani annabi a cikin su wato da annabi ya rasu sai a sake turo wani annabi sai ya karbi wannan jagorancin na jagorar al'umma zuwa ga me zuwa ga addinin Allah zuwa ga abin da Allah ke so sai manzo Allah yake wa innahu la nabiyya ba'di amma ba ku sani a baya na babu wani annabi wa sayakunu khulafa fayakthuru abinda za a samu a baya na sune khalifofi jagororin mutane waɗanda masu hankali suka zaɓa suka ce wane kai ne shugabanmu to wannan a wajen Allah shi ne shugaba kun san hanya guda biyu ake bi ana zaɓen shugaba a musulunci shi ne ko dai ta hanyar demokuraɗiyya amma bai na ce demokuraɗiyya ba irin ballagazar siyasarmu ba a yau ko kuma ta hanyar shi khalifan da zai mutu ya bar wasiya ya ce wane ya gaje shi hanya ta farko muka ce hanyar demokuraɗiyya hanyar zaɓe idan an tashi zaɓe zaɓe a musulunci ko demokuraɗiyyar musulunci shine masu hankali dama kowane shugaba yana da abin da ake kira shura committee ana zaɓen zakakuran mutane waɗanda za su zama su ne mataimaka shugaba su ne ke ba shi shawara su ne ke taimakonsa wajen zartar da al'amura to duk lokacin da shugaba ya kusa mutuwa ko ya mutu waɗannan masu hankalin a cikin al'umma to a cikinsu ne ake zaɓe su ne ke zaɓen shugaba a cikinsu su ce to wane kai ne za ka zama shugaba ya sha bamban da demokradiyyar da Bature ya kawo mana wanda ƙuri'ar limamin gari daidai take da ƙuri'ar karuwar da tafi kowane kowace karuwa wasu tsalanci a cikin gari ƙuri'ar malami daidai take da ɗan Daudu ɗan Hansi ƙuri'ar malami daidai take da ƙuri'ar wa daidai take da ƙuri'ar wanda yake mashayi ɗan giya ga musulunci ba kowa da kowa bane ba yake zabe masu hankali ne suke zabe a cikin su suke zaben mai hankali wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu shine shugaban yace wane ya zama shugaba a bayana amma tare da me tare da tabbatarwar waɗannan da ake kira committee ne shura bayan yace wane shi zai zama shugaba a bayana to su waɗannan shura kuma dole su yi muwafaka da shi in sun ga ya dace shikenan sai ya tafiya ya ki ruwa ya cika kaina da ba zai zabo wani daga cikin wajen waɗannan ba ina fata an fahimta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi a baya na sai kalibofi qalu sai sahabbai suka ce fa ma ta'muruna to me kake umurtan mu qala sai manzon Allah yace ku fu bi bai'ati al-awwal fal-awwal wa aqahum haqqahum sai manzo Allah yace ku cika wannan bai'at da kuka yi masa bi shugaban da kai masa mubaya'a kace ka yadda cewa shi shugaban ka ne to wajibi ne kuma kai masa da'a duk abin da ya fada kai masa biyayya duk abin da yace a bari wajibi ne kace ka bari matukar dai bai yi umurni da saban Allah ba ko bai yi umurni da kafirci ba sai manzo Allah yace ku ba su abin da ke haƙƙi a kanku فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ أَمَّا اِسْتَرَآهُمْ أَمَّا اِسْتَرَآهُمْ domin ubangiji zai tambaye su a bisa abin da ya ba su kiyo wato kai abin da ke kanka shine kai biyayya abin da suke na zalunci yana a kansu to a takaice abin da muke son mu kai a kansa wannan lukuta ta biyu su ne annabawa ga baki ɗaya waɗanda Allah ya zaɓa ya ba su annabta ko ya haɗa musu da annabta da manzanci su ne jagororin al'umma to yanzu kuma babu sauran annabi su wane ne jagororin al'umma su ne waɗanda al'umman suka zaɓa suka ce su ne shugabanninsu to kuma wannan wajibi ne a yi masu ɗa laifinsu da suke yi na zalunci da cuta to wannan yana a kansu kai abinda Allah zai tambaye ka daban kai masu biyayya ko ba kai masu biyayya ba a matukar ba su yi umarni da su kafirci ba to wannan dole kai masu biyayya ina fata an fahimta su annabawa su ne shugabanni wajibi ne kuma a yi masu da'a abu na gaba to me ye aikin annabawa aikin annabawa kamar yadda muka riga muka faɗa wato shine babban aikin su sako da Allah ya ba su inna a'azamu wazifata qama biha ar-rusul wal anbiya hiya da'awatu ila tauhid rabbil ardi was samawat mala yake cewa mafi girman aikin annabawa da manzanni shine kiran mutane zuwa ga kadaita Allah ubangijin sammai da kasa wannan shine mafi girman aikin su wato duk annabawa da Allah ya turo babban aikin da ya tsora musu su kira mutane zuwa ga tauhidi an ce zuwa ga tauhidi saboda ita ce matattara ta farko wanda sai ta samu sauran ayyuka kuma a musulunci suke tsayawa to shi yasa duk annabawan wannan ita ce da'awarsu hadhihi wasifatul ula likulli nabiyyin wannan shine aikin annabi kowane annabi wannan shine aikin sa na farko وهي صحيحه الاولى لكل رسول wannan kuma ita ce da'awar kowane annabi daga cikin annabawa shi yasa Allah ya tamaimaitawa a cikin ayar Qur'ani Allah yake walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut mun aika cikin kowace al'umma ne muka aika manzo na musamman idan yaje me yake cewa an i'budu Allah ku bautata ma Allah ke daya wajitani bautawutu ku nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba in an ce bautar Allah kuma ana nufin ta bangarori guda uku kamar yadda muke tashi an kasa su ne saboda jin sauƙin yi ma mutane bayani kuma an bi diddigi ayoyin Qur'ani diddi suke magana akan tauhidin Allah ba sa fita daga cikin wannan kasan guda uku in an ce tauhidin Allah ana nufin kadaita shi cikin ayyukansa wannan shine tauhidin rububiyya in an ce aikin Allah shine kama halitta saukar da ruwa samar da kai daga babu fitar da tsirrai fitar rana fitar wata aikin Allah wato halitta dan adam din bashi nasara dorawa kayawa cin nasara da faduwa wannan duka a hannun Allah take ina fata ana fahimta wannan shine aikin Allah wato dan adam ya dauka babu abin da zai faru a duniya sai abin da Allah ya ga dama dan adam ya dauka babu wata nasara da za ta zo daga ko ina sai daga Allah dan adam ya dauka cewa babu wata faduwa ko rashin nasara da zai samu a rayuwarsa da ce al'amari ne wanda ke hannun Allah wannan shi ake kira kadaita Allah a cikin ayyukansa to mun ka duba kuma a wannan babin musulmi guda nawa ne za su fita daga layi tunda yanzu dauki mutane nawa ne ke tafiya a kabari ka duba yadda yanzu harkar bokanci da tsubbu take cin kasuwarta a cikin al'umman mutum nawa ne daga mataki na kansila zuwa matakin shugaban kasa zai tsaya zabe cikin guda nawa ne ba za su tafi wajen boka ba daga kansila zuwa shugaban kasa mutum nawa ne tun daga shi ma wani lokaci har bokayen ma na gida sun kasa har inda ya fi ake tafiya mutane a masu tsafi don su samu kujerar siyasa sai muka hargitsa abin za ka yi mutum bai da alaka da malanta amma sai ya ce masa malam saboda in an ce boka ne kowa zai tsare ya ce a ce an je wajen malam ya yi addu'a bayan ko bai da alaka da malanta don wanda ake ce ma malam shine wanda ya gaji annabawa me annabawa suka gadan mu malamai shine jagorantar mutane zuwa wajen Allah kadaita shi duk haƙƙinsa a bashi idan alwala ta bashi sai ya ce a je wajen malam idan idda ne a je wajen malam idan ta kaba ne a je wajen malam za ka fitar da zakka malam za ka daura ma aure malam za ka rada ma suna malam za ka malam wannan shine wanda za ka je ka tambaye shi masa'in da suke da alaka da addini amma mutumin da kawai shi aikinsa wai addu'a wannan bai da alaka da malanta ai domin me aikin annabawa na farko kiran mutane zuwa ga Allah to shi kuma kiran mutane yake zuwa ga me a gina kansa kaga akwai bambanci alwala ba za ta baci ba ga masa tambaya an zo wannan bai iya ba ba wata mace wanda za ta tashi ta kaba ta je wajen su ce masa tambaya an san bai iya ba ba wani mutum da zai mutu a ce zai raba gado an san bai iya ba shi abin da ya iya wai addu'a wannan shine bokancin da tsafi kar ku kara kar ku rage ina fata kuna fahimta so tauhidin Allah ta bangaren rububiyya a kadaita shi cikin ayyukansa sai tauhidin Allah a cikin asma'i wa sifat kadaita shi cikin sunayensa da sifofinsa Allah yana da sunaye da sifofi ka yadda tunda baka taba ganin Allah ba shike da haƙƙin ya rada maka kansa suna to duk sunan da Allah ya ba kansa a cikin littafi ka tabbatar masa duk sunan siffar da Allah ya ba kansa a cikin alqur'ani ko annabi ya siffanta Allah ka yadda ka tabbatar kada ka kore kada ka kusanta ina fata ana fahimta sai kadaita Allah a cikin bauta dan adam ya yadda Allah shi kadai za a bautata mu ba wani wanda ke da haƙƙin a bautata masa sai Allah to wannan ita ce aikin farko da Allah ya aiko annabawa akan wannan duk annabawan Allah da manzannin Allah akan wannan aka yi rigima da su aka yi ta yaƙe-yaƙe aka yi ta kashe-kashe shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nahl ya dunƙule ya ce mun aika cikin kowace al'umma mun aika manzo me yake ce musu ku bautata ma Allah shi ɗaya ku nisanci bautata ma wani wanda ba Allah ba amma in dalla dalla kake so ai duk ga suna a cikin suratul a'raf wa ila adin akhahu huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru allati wa in min ummatin illa qala fiha nabiy babu wata al'umma da ke mun aika mata manzo ko manzon nan abin da yake gaya musu ku bauta ta ma Allah ke daya kada ku tarayya ne wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu yake wa ma arsalna ba mu taba aikowa ba min qablika gabaninka min rasulin wani manzo guda daya ba mu taba tura shi ba a cikin wata al'umma in har mun tura shi to abinda muke masa wahayi cewa la ilaha illa ana babu ko wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai fa abuduni saboda haka ku kadai ta Allah da bauta duk annabin da Allah ya aika abun da ya gaya masa ke Allah yake rusulan mubashirin wa munzirin li Allah yakuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni ne wadanda Allah ya tura mubashirin suna masu bushara wa munzirin kuma suna gargadi li Allah yakuna lin nas don kada mutane su samu wata hujja a gaban Ubangiji ranar tashin kiyama ba'da rusul su ce a ya Ubangiji laula arsalta ilaina rasulan فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى فَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى الله يسعى أي أن أيكا مكو منذنين إنا فاتكم فإنتا أيكم منذنين نبيو سينمي تزكية النفوس ترك كرن تن أدب والتعذيب الأخلاق da kuma gyara halayen mutane ina fata kun fahimta bayan an karantar da su tauhidi to yanzu kuma sai ya zanto cewa a tsarkake zukatansu daga mai hasada ita mugunta duk waɗannan cututtukan waɗanda suka hana ɗan adam su sa masa hawan jini su sa masa gurɓata masa rayuwarsa Allah ya baka rayuwa mai kyau amma zuciyarka ta cika da damuwa sai ka ji baka jin daɗin komai cuta ce zuciyarka ta kamu da ita ko ta hasada ko ta bakin ciki ko ta kutungwila ko ta halin tsera ko ta halin gajiya ko ta halin kibi a cikin ruwa wanda ya bi wani karbi ya danne shi to aikin annabawa shi ne su gyara zukatan mutane shi yasa Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sannan kuma a gyara ɗabi'un mutane halayensu a gyara su ya zanto mutane sun me sun rayu a cikin kyakkyawan yanayi wanda yake mai kyau shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim Allah ya ce wa iz yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سيتي ربنا وبعث فيهم رسولا يا الله كتاير a cikin wannan al'umma ka tayar musu da wani manzo me aikin manzon idan yazo wannan manzo ya tulu alaihim ayatika wanda zake karanta musu ayoyinka maganarka wayuzakkihim wayuallimuhum alkitaba kuma ya karantar da su wannan maganar taka wayuzakkihim kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle kai Allah al aziz kai ne mabuwayi al hakim kuma kai ne gani saboda haka aikin annabawa na biyu bayan sun tsora mutane sun sadar da su zuwa ga Allah sannan kuma su raba su da cututtukan zuciya da halaye waɗanda suke na banza wannan shi zaka gani a cikin suratul isra Allah ta'ala ya ambaci tauhidi a farko a tsakiya ya ambaci gyaran hali da ɗabi'u da zuciya Allah yake la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhzula yace wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyya kaga tauhidi kenan yace wa bil walidaini ihsana kaga gyaran ɗabi'u kenan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa akhfil lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhuma kamā rabbayānī ṣaghīrā
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا كذا وانا جارمي الأخلاق أنا جار دنجنتك أسكان انت لسئن قوانك sayace wala tubazzir tabzira nan kuma zuciyarce ake jarawa kake almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura sai Allah yace wa imma tuqridan la anhum ibtigaa rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura sayace la taj'al yadaka maghlulatan ila unqika ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا كاغان كما حالنك da zuciyarka ne ake jarawa kar ka zama marowaci in ka zama marowaci to cuta ce guda biyu in ka zama marowaci to zaka zama abin zargi fataqud maluman sai ka zanto abin zargi wajen mutane kaga halinka sai zanto kowa ai bata kai sai Allah yake wala tabsutha kull albast kada kuma duk abin da ka samu kai zubawa kake yi in dararo mai ba dawa gida bata samu ba ko inuwa giginya na nesa ka shaki to karka zama duk abin da ka samu kuma bayarwa kake mahsuran sai ka dawo kana zargin kanka sai kaga fa wallahi da nayi kaza da kaza din nan abun nan nawa da na dan yi tanaji kage yanzu da sai in amfani da shi to ba kaga gyaran hali ne sai Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga nan kuma halinka da dabi'unka ake gyarawa daga nan sai ya ce wala taqrabu wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum إن قتلهم كان كئاً كبيراً نمكما حالي ذا زوجياً نأتي جاراوا كذلك كشي آيان كدري الله يتي موكي أذر تاكو تارد كود سوطن ذك موكي أذر تاكو دسو نمكما أنا نبين كارك دندك كانك كهانا كانك هيقوا هذا حالينك دي أتي جاراوا ذا تبيع سيود كودم باباتا أيتا تاوا أبن دمتا نموسكي كما ينزكي نان أيان متنزي ذورا أولو إركا idan tana son haihuwa shi bai son haihuwa sai mata dabara sai ji sai a makala mata wani abu ko a ke mata allura ana ke mata allura shi haihuwa ne ba shi ita ko ba ta sani ba yake mata ai yar tazara ne zuwa to wace tazara ga wanda ma ba a jira ba aka ga za ta haihu ko ba za ta haihu ba in gaskiya ne a bari ta haihu ɗaya ko biyu mala sai a abun nan ina fata ana fahimta ko to sai mata dabara da an makala wannan abun ko akai mata allura shikenan sai ta daina haihuwa tun daga abinci ana ci sai mahaifar sai ta dauki kitse sai kitse ya taru ta tare kitse ba ta ba ta haihuwa shikenan da an kwana biyu ba ta haihuwa hankalinta ya tashi duk kawayenta da suke aure a karkara su sun haihu ita ba ta haihu ba sai hankali ya tashi shi kuma sai gaba zai iya hakuri to dama dan 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 ne sai ya sake ta gobe kuma sai ya kawo wata abunda fa yake yake to kaga duk wannan Allah ya hana a cikin waccan ayar har zuwa fadin sa da yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin a gaba ubangiji mabuwayi da daukaka yace wa auful kayla wal mizan a gaba yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana an kaga duk wannan alakalak ne bayan yayi gaba sai yace wala taj'al ma allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman mahsuran kaga wannan ana gyara bayan an hada alaka tsakaninka da ubangiji sannan kuma aka hada alaka ha gyaran hali da kuma gyaran abu a takaice yan kowa musulmi wato imani da annabawa imani ne wanda yake ya shafi dukkan komai ubangiji mabuwayi da daukaka kuma ya nuna mana cewa haƙƙi ne dole ne wajibi ne mu yi imani da annabawa ita ce na kula ta ƙarshe wajibi ne da za a ce ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah kana sallah kana azumi kana zakka kana yin komai sai ka ce kai ni ba ban yadda da annabi isa ba shikenan ka kafirta da sallar ka da imanin ka da annabi muhammad ba zai amfana ma komai ba saboda wajibi ne mai imani da dukkan annabawa gabaki daya k
ƙaryata annabi guda daya kamar ƙaryata sauran ne gaba daya dan me dan sun zo da abu daya ne so idan ka ƙaryata daya to ka ƙaryata su gaba ki daya imani da daya da kai to ba zai maka amfani ba shi yasa yahudu sun yadda da annabi Musa ba su yadda da annabi Isa ba kiristoci sun yadda da annabi Musa da annabi Isa ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sai Allah ta'ala yake innal ladina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadadu kufran Allah yake lalle waɗannan da suka ce sun yi imani wato sun yi imani da annabi Musa kenan thumma kafaru sai suka kafirce mu annabi Isa yahudi kenan thumma zadadu kufran da manzo Allah zo sai suka kafirce mu ka kafirci a bisa kafirci kenan Allah ta'ala yake wa lam yuqbal min ahadihim Allah ba zai taba karɓar wani aiki da suka yi ba ina fata kuna fahimta to su kuma yan mission da suka zo sai suka ce a sun yadda da annabi Musa sun yadda da annabi Isa amma sun kafirce mu annabi sallallahu alaihi wasallam to imanin su da annabi Isa da annabi Musa ba zai amfana musu komai ba shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala yake innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا كالتي أولئك هم الكافرون حقا للي وقت أن ندرس كيتوا من إيماني دا الله من إيماني دا مزنك من إيماني يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا من يدد وانا النبي ومن يدد وانا النبي سنة سنصابه تهنيا تتكيا Allah yake ulaika humul kafiruna haqqa wadannan sune kafirai na hakika original kafirai ba photocopy ba yake kabir gombe ina fata ana fahimta ubangiji mabuwayi da daukaka yake ulaika humul kafiruna haqqa wa atadna lil kafirina azaban muhina amma walladina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima mu'minan Allah na kwarai mu musulmai aqida mu ita ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa nahnu lahu ba ma bambancewa mu ce mun yi imani da wannan ba mu yi imani da wannan ba duk mun yi imani gaba ɗaya da manzannin Allah da abin da aka saukar musu amma shari'ar su ta tsaya cak daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a yau ba za mu ɗauko injila mu ce za mu yi aiki da ita ko a taura a za mu ɗauko alƙur'ani ne amma mun yi imani da su cewa su manzanni ne na Allah Allah ne ya aiko su ba su ne suka aiko kansu ba to wannan shine ki kadan daga cikin abin da ake so mutum yayi imani da yace da ya shafi imani da manzanni muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da yin imani da su imani na gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu a cikin aljanna da mu da su gabaki da abin duk da muka faɗa zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana insha Allah a karatun mu kuma na asabar da Lahadi insha Allah daga wannan satin mai zuwa za mu ci gaba na umma